أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قبل تفسير منوتر رمضان شكرا تقول يا لتالي وسود أربعين هجرة من ضم الله صلى الله عليه وسلم لجمع صدوى مدينة wanda ya yi da shekara 2019 miladiya. A yau insha Allahu za mu yi madarasi na wani na manta ma na 18, za mu yi madarasi na 18 insha Allah. Muna cikin suratu Ali Imran. A jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 63, a yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 64, inda Ubangiji Ta'ala yake cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
وبنجي تعالى في قل كفي أمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا أبو يهود النصارى تعالوا إلى كلمة ذو أبو كلمة سواء بيننا وبينكم دون دي مجي أكام لأننا كلمة يتكي كلمة لا إله إلا الله الله نعبد إلا الله قد مبوكا وقواتي ومجي سبحانه وتعالى دمود وقوتك أمرك التامن الدبك وأننا كلمة ولا نشرك به شيئا كما قد ميمس الشركة دوني أبو وتكرم ركيوني أبو أما زين أبو مبوكا تارد أزال تعالى ولا يتكذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله kada shashinmu ya riki shashi a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. Wato kada shashinmu ya dinga bauta wa shashi, kada mu dinga bauta wa malamanmu ko waliyanmu. Fa in tawallaw, idan suka juya baya suka ƙi su yi imani, fa qulu, to ku faɗa ku musulmi, ishhadu ku shaida ya ku ahlul kitabi yahudu da nasara bi anna muslimun, cewa muka musulmi ne masu miƙa wuya ne, mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan Ubangiji Ta'ala yana umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira yahudu da nasara da dukkan wanda bai yi imani da Allah ba zuwa ga kalimar tauhidi, ita ce la ilaha illallah, wanda kalmar da in ka faɗe ta kai imani da ita, to kai da shirka kun yi hannu riga, ba kai ba shirka, babu haɗa Allah da wani a wajen bauta. Shi ya sa Allah ta'budu illallah yana ɗauki ma'anan kada a yi wa Allah shirka, abota Allah shi kaɗai, amma duk da haka aka ƙara nanatawa wala nushrika bihi shay'a, wato kada ainihin mu yi wa Allah shirka da wani abu. Da aka ce shay'an nan na kira ne fi ziyaki na hayy tufidul umum, wato kada mu yi wa Allah shirka da kowane irin abu. Babu wani abu wanda matsayinsa zai kai a yi wa Allah ta'ala shirka da shi. Kar a masa shirka da gunki, kar a masa shirka da tsamu, wato wani abu da za a bauta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala, ko da mala'ika ne ko wani manzo ne ko wani bawan Allah, ba a yi wa Allah shirka da shi. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، wato ba ayo Allah shirka da malaika komin dukan da tsawon Allah ka ko da malaika din ba ayo Allah shirka da wani annabi da aka aiko ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba ayo Allah shirka da wani bawan Allah komin wani hakan ka ko da kai na Abu Bakar don idan Allah bai yarda ka hada bautarsa da bautan wani ba idan kai haka to ka kafurta ka daga addinin musulunci wannan kalmar ita ce da'awar annabawa gaba daya a tabo zuwa ga tauhidi zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala da tawhidin kalmar la ilaha illallah aka aiko dukkan manzonni da aka da annabawa da aka da tawhidin wannan kalmar aka saukar da littafin da aka saukar daga sama da tawhidin kalmar ne annabawa suka yi yaki da kafirai na zamanin su wanda suka yi kaurin kansu su yi imani da wannan kalmar duk annabin da zai zo da kalmar la ilaha illallah bai fito Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun cikin surat al-anbiya Allah ta'ala ya ba mu aiko wani manzo ba kafin ka ba ke mun masa wahayi cewa babu an bauta da gaskiya sai ni in ji Ubangiji ta'ala ku bauta min ko wani manzo da wannan kalmar ya zo a cikin surat an-nahl Allah ta'ala ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa ijtanibu al-taghut mun aiko manzo a kowace al'umma sakon shi ne su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kada su mata shirka kuma su ne kanci Dawud Dawud kuma shi ne kullu ma ubida min dunillah imam Malik ce duk abin da ake bauta ba Allah ba sunan sa Dawud matakar ya yadda da bauta kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin don kaka ce annabi Isa Dawud ne ko da kuma su bauta masa to amma ai bai yadda da bautan ba sai in ya yadda ne amma duk wanda ake bauta masa ya yadda da bautan ko wani sheki ne ko wani wali ne ko wani abin nan wani daga cikin mutane da ake gani na gari ne ko wani irin abu ne in ya yadda da bautan ya zama kamar kuma ka kuma shedan ne ake bauta ai ana bauta masa kuma ya yadda da bautan ko da haka babban tabutu shine shedan don Ubangiji ta'ala ce in yad'una min dunihi illa inaba wa in yad'una illa shaytanan marida la'anallahu wa qala la attakhidanna min ibadika nasiba mafruda to da aka suna bautawa kuma kama su sunan mata za ta da uzza da malata amma dai suna bautawa wato ainihin wato shaytan ne to da aka shaytan yayi ta da bautar shi ne abu wannan ita ce kalmar da aka aiko dukkan annabawa kuma wannan kalma ta la ilaha illallah duk wani mai da'awa zuwa ga addinin Allah ko mai wa'azi ita ne ya kamata ya ba ta muhimmanci fiye da komai ya kira mutane zuwa ga tauhidi ya gyara musu aqidar su kar a shiga musu da shirka yanzu ita ibada suna wahala babu lada saboda akwai shirka a cikin su ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai aika Mu'adh bin Jabal zuwa ga Yaman a matsayin jakadan sai je isar da addinin musulunci isar da safo ya yi da'awa sai ce fajakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah idan farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma ni manzon Allah to da ka kalmar shahada ita ce a farko sai manzon ma ce fa innahum aqa'uka lidhalik fa alimu anna Allah qaraba alaihim kamsa salawatin fil yawmi wal layla idan la ilaha illallah mun tabbata suka yi imani da ita suka yi imani da tauhidi to sai ka sanar da su Allah kuma ya wajaba musu salloli guda biyar a cikin yini da dare to sai azhar da akan magriba isha asuba idan sun yi maka da'a akan wannan to ka sanar da su kuma Ubangiji ta'ala ya wajaba musu sadaka to ka zo min hadan ya yi in ku turadu ala fuqara'i kace zakka da za a karba daga mawadata a bawa fakirai to kaga tauhidi shine a gaba sannan sallah zakka azumi aikin hajji sannan sauran abubuwa kuma su biyo baya waɗannan su ne rukunin musulunci guda biyar to babu yadda za a ce ana wa'azi amma ba a tabo ɓangaren tauhidi wannan ana bata suna bata wa abin da zumbi irin wannan yana bata wa kansa lokaci ne ba domin idan tushe bai tabbata ba sai a rage zai zaune idan bishiya tushen ta abu ɗaya ne lalla rashin zai zawo ku zai fati kafa yanzu haka ne maka gyara mutane aqidan su ba to sai kuma za a yi ibadan su ta zauna da shi akwai masu da'awan cewa wai don ana wa'adi akan tauhidi akwai hijji za a kawo rabuwan kai da sauransu saboda haka wasai a ce maganan aqida a gefe a dinga wa'adi akan jaran sallah da azumi abubuwan da aka yi ittifaqi wannan wahayi ne dan manzon Allah sai kuma da yazo ai ba da sallah ya fara ba kuma ba da azumi ya fara ba ya fara da aqida ne tun da shekara 13 a Makka yana wa'adi akan aqida ana saukar masa da Qur'ani da ke bayani akan aqida hakan da ya kaura ne kuma Madina sannan aka tabbatar da tauhidi ya tabbata a cikin zukatan sahabbai sannan aka wajabta musu sauran shari'o'i Qur'ani ya sauka ya dinga bayani su da kai ma za ka yi da'awa dole ka ba wa ɓangaren tauhidi muhimmanci sannan sai abin da ya shafi ibada da mu'amala sannan kuma da abin da ya shafi ɗabi'u to addinin Allah daga tushe ake fara shi yasa manzon Allah ya ce ma'azumin da ba zai fara muku daga tauhidi kalmar sha'ada kuma ita ce kalma da annabawa suka zo dai ubangiji ta'ala ya ce wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kuma wannan kalma ka gaya muku ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalmar tauhidi tana kore shirka kada shashin mu ya riki shashi arbaban a matsayin abubuwan bauta min dunillah ba Allah ba fa in tawallaw in suka juya baya suka ce ba za su karɓi wannan tauhidin ba za su yi shirka ko wani zai riki wani a matsayin abin bauta ishhadu ku shaida bi anna muslimun masu bi kawai anan ubangiji ta'ala ya san yahudu suna bauta wa malamansu da waliyansu sai sa Allah ta'ala ya faɗi wannan in dai ka faɗi la ilaha illallah babu wani mutum da zaka ɗauka a matsayin abin bauta ba wani kabari da zaka je kana shashafa shi kana neman albarka ko kana neman ya biya maka wata bukata sai dai ubangiji ta'ala da wannan ibada ne ba kabarin da zaka je kai wa nafila raka'a biyu ko ka masa dawaki Allah ta'ala ake ba wani wannan duka sharrin yahudu ne su suka fara irin wadannan bidiyoyin sannan suka shigo cikin su ubangiji ta'ala ba da labari ba cikin suratu tauba ita ne ta faru a habarahum wa rubanahum arbaba min dunillah sun rike malaman su da masu ibadan su ne sufayen su waliyan su a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala tsara sun riki annabi Isa a matsayin abu guda ubangiji ta'ala ya kore wannan tabbatar da tauhidi duk wanda yake da kalmar la ilaha illallah in dai yana ya san ma'anar ta yana tabbaka ta yadda ya kamata ba zai riki wani a matsayin abu guda ba zai wa Allah subhanahu wata'ala shirka sannan kuma karka dauka cewa sai ka yi wa mutum sujjada shi ne ka rike shi abu guda in zai halalta maka haramun kai ta cewa halal ne ko ya haramta maka halal kai da cewa haramun ne shikenan ka rike shi ne Allah shine abun bautan ka don abun da Yahudawa suka yi kenan sai ta Ali bin Hatib al-Dai ya zo jin manzo Allah ta sama manzo Allah ya gani da cross bayan ya mutu din ta cross na dinari yace me wannan gunkin da ka sa a wuyan ka kire shi ya kire shi sai ji manzo Allah kuma yana karantawa ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah Yahudawa sun riki malamin su da waliyin su a matsayin abubuwa bauta ba Allah ba sai ce lasna na'buduhum sai ce rasulullahi ba fa muna bauta muku ba ne domin shi yayi wannan addini a wata riwaya ba fa suna bauta muku ba ne manzo Allah ta kuma ce to ba ta halatta musu haram bai da halal ne ko su haramta musu halal bai da haram ne sai ce a wannan suna yi sai ce fa tilka ibadatuhum ba wannan shine bauta musu yanzu malamin da dai zai tsora ka akan shirka ya ce wai shine addini ka je ka rungumi kabari kana roƙon kabari ya baka lafiya ko ya baka da ya baka aljanna ko ya kare ka daga wuta abu ne da ake neman tsoron ubangiji ta Allah shi kaje ne bai yi amma kai ka kwashe bukatunka a gaban Allah ka kawo su gaban wani wannan ba shirka bane mu yake maka halal ne wannan abu ka kare mai shine abu ko zaka ce dole ne a dawo kan tauhidi a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala irin wadannan bidiyoyin duk yahuda ne suka fara yin mutane mu kuma suka zo suka dinga da ubangiji ta'ala ya ce idan suka juya ba suka ce ba za su dawo kan tauhidi ba to ku ku tsaya akan tauhidi ku dage akan addinin musulunci domin musulunci a wurin ubangiji ta'ala addini a wajen Allah shine musulunci kawai inna dina indallahi al-islam kuma in zaka shige shi ka shiga gaba daya kada ka shiga rabi da rabi min annati man ya'budu Allah ala harfi kana kifi kifi a ka shiga gaba ɗaya kawai ko da haka ubangiji subhanahu wataala yana mana kashedi akan shirku. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari, manzala ta suma ya aika wa Hirakla sarkin Rum wasiƙa, wanda akwai lokutan da manzo Allah ya dinga aikawa sarakuna wasiƙa, sarkin Kisra, abinnan sarkin Faris, sarkin Rum, sarkin Habasha, sarkin Misra, duk ya aika musu wasiƙa. Zai rubuta wasiƙa ta sarkin Rum, wato shi ne Hirakla, sai fara da bismillahi rahmanir rahim ila Hirakla azimin Rum. سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعائي الاسلام اقلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم العريضين ذكر انت يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الواقعش انزل تسمع فارج بسم الله وثيقه اذا كنا وثيقه فروج بسم الله معلمين ثم بعد فائده suka ce bismillah ana yin da in za a yi wasiƙa ta ce bismillah amma da yawa to ƙarisawa har ar-rahmanir rahim a wajen wasiƙa ne ake ƙarisawa da kuma karatun alƙur'ani da kuma wurin sallah amma din da aka ce ka ce bismillah ko iya bismillah in an ce ka yi bismillah iya bismillah za ka yi kar ka ƙarisa da ar-rahmanir rahim sai dai yin wasiƙa kake rubutawa ko kuma karatun alƙur'ani ne ko kuma a sallah ne sannan sai ka ƙarisa amma za ka shiga abin nan kafin ka shiga daban zaki bismillah za ka shiga masallaci bismillah ba a ƙari ba in za ka yi ka dabba bismillah da makamancin wani to zai fara da bismillah sai ya ce zuwa ga Hirakla azimin Rum wato shugaban Rumawa sai babban mutum daga cikin Rumawa wannan malamai suka yi sun ba da wannan suka ce to duk mutumin da yake da matsayi ka ba shi matsayin nazilu nata manazilahum ku ba mutane matsayin su idan mutum shugaba ne ko mutumin banza ne kace masa ranka da shi kace masa yalla koyi suna ce ta magana ta ma domin kaga wannan kafuri ne amma yace masa azimin Rum kaga babban mutum ke na ranka da ke na Rumawa to ko da kafuri ne shugaban sai kace masa ranka da shi shi kenan ba wani abu ai ka ba shi matsayin sa to maimakon ya ce assalamu alaikum to ba a yi wa kafiri sallama a nan ne bai samu shiga ba sai ce salamun ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shiriya wato sallama ga wanda ya bi shiriya kaga kafiri ba za ka masa sallama ba kaga da kuma ya ce la tabdahu al-yahuda wa an-nasara bi salam kada ku fara yahudu da nasara sallama sai dai in ya maka za ka iya ba shi amsa amma matsayinsa bai kai ka fara masa sallama in ya maka sallama mai kyau za ka iya cewa wa alaikum ko wa alaikum salam saboda wa iza ku yi dun bi tahiyyatin fa hayyu bi hasan minha aw amma in ya maka sallama mara kyau kuma zai ka ce wa alaikum saboda haka idan kafiri ne za ka rubuta masa wasiƙa sai dai ka ce salamu ala man ittaba al-huda in ya bi shiriya shi kenan sallaman ta tafi shi in bai yi ba kuma to wanda ya bi shiriya a ce wa sallama ko sai ce bayan haka ina kiran ka zuwa ga kira na addinin musulunci ka zo ka shiga musulunci yace masa aslin taslam ka musulunta sai ka kubuta kuma Allah zai baka ladan ka sau biyu ladan kayi addinin yahudu mai nasara da kuma ladan kayi addinin musulunci wanda ma addinin da kai ba za a bar shi a ba sannan yace idan kuma ka juya ba baka yi ba to kai za ka dauki alhakin manoman nan wadanda ka bata akwai manoma jahilai wadanda suka fi ka to ba a rubuta musu alhakin su za a baka kwatun kwatun abin da aka ba su saboda sai ka tsora su a kafan shi ne sai karanta wannan ra'ayan ku ya adal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum azwa kaga wannan ya kira shi zuwa ga musulunci kuma ya kafa masa mai ya kafa masa dane to kaga da wa dole sai da hujja ke ba za ka sa mutane a gaba kai su rubutu kana ta bin tale kana kawo wasu tatsuniyoyi wasu kistocin da babu da asani ka ce kana wa'azi ba kana hira dai da'awa dole sai da qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ubangiji ta'ala a nan yana kira mu zuwa ga kalmar tauhidi kamar yadda ya kira ahlul kitabi sai Allah ta'ala ya ce ya ahlul kitabi lima tuhajjun
ya ahlul kitabi lima tuhajjun fi إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
وبنجي تعالى يا أهل الكتاب يا قوي وجود النصارى لما تحاجون في إبراهيم shine ba me yasa kuke jayayya ne dangane da annabi Ibrahim ko yahudu kuce annabi Ibrahim wai bai kuje ne wai addini ya kuje ne nasara kuce annabi Ibrahim ba nasare ne addinin nasara yake yi me yasa kuke wannan jayayya wama unzilati tawrat wal injil illa min ba'di ai ba a saukar da taura da injil ba sai bayan annabi Ibrahim da zamanin da zo ma kafin a taura ta sauka ma annabi Ibrahim ya gama zamanin da ya gaba to sai ya kuma yi addinin yahudu bayan ya rasu yi addinin yahudu ba saukar da injila ba sai bayan ya rasu da dadewa to ya kuma za a ce ya yi addinin nasara kenan bayan ya rasu ne ya yi ya Allah ta lafi afala ta fi dun ba za ku hankalta ba ba ku da hankali ne za ku dinga faɗan abin da ba zai yiwu ba mutumin da sai bayan ya bar duniya aka zo da abu kuma a ce ya yi mutumin da ya rasu shekara 100 da suka wuce ka ce ya yi hankalin da hankalin yanzu wanda yake kira mutane da shi a lokacin akwai hankalin ne ta saboda haka dole sai abu sai kare ki zamanin abu za a ce ka yi shi to a nan Ubangiji ta Allah yana kalubalantar Yahudawa da suke cewa annabi Isa annabi Ibrahim bai kuje ne haka nan Nasara da suke cewa annabi Ibrahim bai Nasara Abdullahi bin Abbas yace Yahudu da Nasara na Ibrahim da malamin Yahudu sun haɗu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kama jayayya malamin Yahudu suka ce ai annabi Ibrahim bai kuje ne addinin Yahudu Nasara suka ce annabi Ibrahim ba Nasara ne addinin Nasara yake to sai Allah ya tabbata da wannan aya sai ya za a yi bayan ya bar duniya ne aka zo da wannan addinin kuma a ce ya yi ya za ku yi wannan da'awan alhalin zamaninsa ya yi gayi a taura ya riga yi injila zamanin na mai tsawo shi ka Allah ya ce afala taqilun ba za ku ainihin wato hankalta ba ya kamata ku ya kuyi kina kaga wannan da'awa ce wanda ba ta da tushe ba ta da tushe wasu na son su kira mutane zuwa ga addinin da suke fakewa da annabi Ibrahim ai addinin musulunci shine irin na annabi Ibrahim sai Allah ta'ala ya ce ha antum ha ulai ku saurara ko wani hajjantum bima lakum bihi ilmu kun yi jayayya akan abin da kuke da ilimi a kan lalle abin da ya shafi at-taura annabi Musa wannan kun rayu da shi kun yi bayani a kansa za ta kuna da wani dan ilimi a kansa sai dai kila kun canja ko kun yi kai kun rayu da annabi Isa in kun zo kuna magana akan annabi Isa injila wannan kun rayu da shi kun rayu a zamanin ka kuna da abun kana duk da cewa kuna karawa kuna ƙarya akan wannan abubuwa to kuna jayayya akan abun da kuna da dan ilimi akan ka shine sha'anin annabi Isa falima tuhajuna fi ma laysa lakum bi ilm to me yasa kuke jayayya akan abun da ba ku da ilimi akan ka shine sha'anin annabi Ibrahim a ina kuka samu labarin annabi Ibrahim za ku zo kuna musu akan ka wayannan su ce bai hude ne wayannan su ce ba da tsare Ubangiji ta Allah ce wallahu ya'lamu Allah shine ya san al'amarin annabi Ibrahim kuma shi zai bada labarin sa wa antum la ta'lamun ku ko ba ku sani ba kuna shaki fa ne za ku shato magana ne sai ku faɗe ta ka za ka haka yin bidi a gaba sai mutum zai shaki magana kawai ya faɗa wai annabi Ibrahim ai addinin ne nasara annabi Ibrahim addinin ne sai bidi amma sai dauko maka wani labari sai ka maka wani mutum sai tun zamanin manzon Allah a kai kun zamanin manzon Allah idan ga baka tarihi kin so shi da ba su da asali kuma baka yi zaka tambayi dalili idan ka tambayi dalili to ka so ka yi fada ki ai wannan shi idan ma ya koyi hakki sun zamanin ka ko lokaci kaza ko ya haɗu da wani wuri a dinga baka labarai wanda ba gaskiya bane ba su da tushe duk labarin da za a baka ba Qur'ani aka dauko shi ba a hadisi ba bali da kafin ma maka ba sai ka san ta sun amma sai a wani shabu sun gobe zuwa a dinga ba shi wannan da wannan shi ne abin da ya hudu da nakara da ke yi wannan bidiyoyi ne aka shigar mana da su a cikin addinin musulmi amma addinin musulmi sai ya gina akan hujja ne shi yasa ya hudu da nakara ma in sun kawo abu sai ake kul hadu qur'anakum to kawo dalili to ya zai mutum musulmi kuma ya dinga kawo maka abu babu hujja ai addinin mu ba irin ne hudu da nakara bane kawai abu da ya zo maka ko kwallon ka fada dole sai da dalili to Ubangiji ta'ala yace kun yi jayayya akan Annabi Isa kun rayu a zamanin sa mun yadda za ku iya faɗan abin da kuke son ku faɗa wanda yake ba na daidai ba kuma ba na daidai ba ne ƙari da kuka kuma ba za a karɓa ba to me yasa za ku yi jayayya kan shanin Annabi Ibrahim kuna danganta shi zuwa ga addinin ku ba tare da hujja ba ku da ilimi akan wannan ba ku da hujja ko da haka wannan wauta ne ko wauta ne irin ne hudu da nan Allah ta'ala shine ya san gaskiya na al'amarin Annabi Ibrahim kuma ya san gaskiya wani irin addini ne Annabi Ibrahim yake shine Allah ta'ala yake ga mana anan yake ma kana Ibrahim yahudiyya
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين
Ubangiji ta'ala ce ma kana Ibrahim yahudiyan Annabi Ibrahim ba yahudi bane cikin Allah mu turaji bai yi addinin yahudu ba wala nasraniyan Annabi Ibrahim ba manasari bane bai yi addinin nasara ba ko da aka yahudu da nasara su ne cikin kawo Annabi Ibrahim yayi addinin su sam walakin kana hanifa sai dai shi Annabi Ibrahim ya kasance ne likikin addini ya bar shirka musliman musulmi ne mai sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'amura kuma ma kana minal mushrikin ba da cikin mushrikin don ma kuma san kuma kama su ma suna da awon addini Annabi Ibrahim shine Allah da ya karya ta su yace addinin da Annabi Ibrahim yake shine addinin musulmi irin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul baqara ومن يدعى الله وقالوا كونوا هودا او نصارى تعتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ويهودا ونصارى كونوا هودا كما يهودا تعتدوا كما كنا كان شريعا نصارى كما كما نصارى كما كنا كان شريعا وتقوى لا كلا جزاء الدين فاليهودي كشفاء الدين سنني كاي صادم اكل دينين nasara ka shiga addinin sa shine ka zama kana kan daidai sai Allah ta'ala ya muku rade ce kul ka ga mu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal ba za a bi addinin yahudu ko nasara ba millata ibrahima hanifa ku bi addinin annabi ibrahim ni kike wanda ba shi ka addinin saboda addinin addinin yahudu akwai shirka suna bautawa malaman su da waliyan su da uzairu a cikin addinin nasara akwai shirka suna bauta maryam alaiha salam da kuma annabi isa alaihi salam amma addinin musulunci babu shirka a cikin sai ya ce wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba ba ya shirka bai taɓa yin shirka ba bare wani mushriki ya zai sai kuma yana addinin annabi ibrahim a cikin suratul hajj ubangiji ta ala ce wajahidu fillahi haqqa jihadi واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وإجهاد إلى النوفة الدين من الله فيا سين لك وجن جن كن فين في الدين من الله كن تبقى شيء لك وعلا كن إجهاد إلى النوفة شيء حقيقة الإجهاد الله تعالى تشين إجزاته يتزاقى هم مسلمين في دمشين الدين ذاك مسلمين ذاقوني نمتمم da Allah ta'ala ya zabe su ya ba su addinin musulunci kuma ya sa su al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce ban sanya muku kunci a cikin addinin ku ba millata ibrahima hanifa ku bi addinin annabi ibrahim ملت ابراہیم ملت ابی کو ابراہیم کو بھی ادین باب کو انبی ابراہیم تو دا کا ادین انبی ابراہیم باب مسئلہ ہے من سبب شرک کو کہ نے کو ادین مسلم و تمام المسلمین اللہ تعالی کی امتی کو مسلمین کو کہ انبی ابراہیم کی فار امتوں کو مسلمین یہ تھا مو وہ تو دا کا ادین انبی ابراہیم ادین مسلمین دی با ادین wato ainihin yahudu ne ko addini na sarar sai Allah ta'ala ya ce inna awlan nasi bi ibrahim wadanda suka fi tantan su danganta kansu zuwa ga annabi ibrahim su yi inkaho cewa su addinin annabi ibrahim suke bi lallabina taba'u su ne wanda suka bi shi a zamanin da suka yi imani da shi sahabbansa kenan da al'ummarsa wanda suka yi imani da addininsa wa hadha annabiyyu da kuma wannan annabi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kin kawo idan ka kanka sai zuwa ga annabi ibrahim cewa addinin annabi ibrahim yake wallazina amanu wadanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma addinin musulunci ko su ma suna addinin annabi ibrahim wallahu waliyul mu'minin Allah ke shine mai jibinta al'amuran mu'minai shine mai taimakon su kuma mai kula da su kada ka ubangiji da alare ba wannan rigima kana son ka bi addini annabi ibrahim ka zo ka bi addini musulmi ina addini annabi ibrahim hadisi ya tabbata daga abdullahi bin mas'ud yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li kulli nabiyyin wulatan min annabiyina wa inna waliyyi minhum abi ibrahim wa qalil rabbi azza wa jalla thumma qara inna awla an-nasi bi ibrahim lan ladina tabahu to da haka manzala ta kuma yace kowane annabi yana da masu taimaka masa daga cikin annabawa sai ce to ni wanda yake waliyi na a cikin annaba mai taimako na shine annabi ibrahim babana annabi ibrahim domin manzo Allah jikan annabi ibrahim annabi isma'il shine kakansa shi kuma annabi isma'il ɗan annabi ibrahim sai ce kuma badadin ubangiji na azza wa jalla sai karanta wannan ayan inna awlan nasi bi ibrahima mafi tantantan waɗanda za su danganta kansu zuwa ga annabi ibrahim lallazina taba'u sunu da suka bi shi wa hadha annabiyyu da manzon allah ta sama wallazina amanu don da suka yi imani da manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka addini musulunci shine irin addinin annabi ibrahim ko musulmi sun da su danganta kansu da annabi ibrahim babu yahudi ko ba nasare ba domin sun canja addini zuwa addinin su kuskure ne ba daidai ba sai allah ta'ala ya
وَدَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُذِلُّونَكُمْ وَمَا يُذِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ
وَمَنْجِدِ تَعْلَيْتِ وَدَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَسُّ جَمَعَةَ لَكَتِكِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ سُنِي يَهُودُ سُنْسُ لَوْ يُذِلُّونَكُمْ دَا سُنْ قَدَّكُمْ ku bar addinin musulunci ku yi irin addinin wa ma yubiduna illa anfusahum amma ba kowa za ku kasar ba sai kawunan su wa ma yashurun al-alimul kalima wato shi musulmi kam in dai musulunci ya riga ya yi ga zuciyarsa ka yi saka kauda shi daga addinin sa sai dai dama imanin bai zauna ba za ka sai dai su ɓadda kansu ba su isa su ɓadda wato ainihin musulmi lokacin da su Abu Sufyan suka doje Najashi domin a ba su musulmi na jashi ya tambaye su ya ce shin masu bin muhammadu idan sun yi imani da shi suna barin addini don kyaman addini sai ce a ba sa bari wato don addini bai musu ba su fita idan mutum bai son zuciya ba sai zo ba da an sace to na tambaye ka mutanensa da suke binsa wanda suke imani suna ridda su bar musuluncin saboda musuluncin bai yi musu ba kace mini a'a yace sai dai masa to haka nan idan musulunci ya rasa zuciyar mutum baya fita in dai musulunci riga ya rasa zuciyar ka wani abu wani zai kawo maka kuma ka ce wai kai ne ta kafar musulunci shi yasa hatta ki a kidai wanda ba su san musulunci ba bayan sun imani fita zuwa musulunci yana wahala ba da gana wanda yake da ilimi wanda ya fahimci addinin hakika ne fahimci to alal kitabi suna kokarin cewa sai sun fitta musulmi daga musulunci ubangiji ta'ala ya ce kansu ne za su ci amma ba musulmi ba za su ɓadda kansu ne wannan ayat ta sauka lokacin da Yahudawa suka kira Mu'az bin Jabal da Huzaifa da Ammar bin Yasir zuwa ga addinin su, wasu bar addinin musulunci su dawo addinin Yahudi, sai suka ce ba za su bari ba, su kaga musulunci in ya shige ka to a haka. Amma abin mamaki yanzu Yahudawa suna shiga cikin musulmi, sai su dinga sa musu ɗabi'unsu. Eh, ba za su ce kai ni daga bar musulunci ba, don sun san ko ka faɗa ba za ka yi gaba, amma ba za su yi maka tasiri. Bi maka tasiri ka dinga ɗaukar ɗabi'unsu, wanda daga cikin ɗabi'unsu kuma akwai wajen da za su sa ka bar musulunci. Ko manzon Allah ya ce, "Ko man tashabba bi qaumin fa huwa minni." Duk mai kwaikwayon mutane za a tashe shi tare da su ranar Alkiyama. To kaga a sai idan kana bin ɗabi'u na Yahudawa, za a tashe ka da Yahudawa ranar Alkiyama. Saboda haka kar ka so Yahudi, ka ji kana kiyaman su kwata kwata ba ka fita. Manzon Allah ya ce, "Al-mar'u ma a man ahabba yawm al-qiyama." To sai za tare da wanda yake so ranar Alkiyama, ma'ana za a tashe shi. Ba za ka so a tashe ka da Yahudi ba ranar Alkiyama. Saboda haka Yahudu abun kyama ne, ba abun so ba ne, ba mutanen kirki ba ne, mutanen banza ne. Idan ka biye masa zai ɗauke ka daga addininka, zai ɗauke ka daga addininka, ya sa maka wasu ɗabi'u wanda za su sa ka yi ridda. Saboda haka kar ka yarda da ɗabi'a ta Yahudu ko da baya ce. Idan ko ka ji Allah ta'ala zai tashe ka da tsoron Alkiyama, kai koyi da muminai, ka bi Allah, ka bi manzon Allah, Allah zai tashe ka tare da annabawa da kuma siddiƙai da shahidai da bayin Allah na gari, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce, "Wa man yuti' Allah wa ar-rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah 'alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Wanda ya bi Allah, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Ubangiji ta'ala zai tashe shi da annabawa da siddiƙai wadanda matsayinsu ya wuce na kowa in ba annabawa ba, sannan zai tashe shi da shahidai da kuma bayin Allah na gari. Ubangiji ta'ala ya ce, "Ma dalla da abokanin da kyawai." Amma in baka bi Allah ba, baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, Yahudu ka bi, to Ubangiji ta'ala zai tashe ka da Yahudawa ranar Alkiyama. Shi yasa da manzon Allah ya ce, "Al-mar'u ma a man ahabba yawm al-qiyama." To kina tare da wanda yake tsoron ranar Alkiyama, da a tashe su tare. Anas bin Malik ya ce, "Ban taɓa farin ciki ba, ba mutunci kamar wannan hadisi da naji wannan hadisi." Yace, "Wa inni uhibbu Allah wa rasulahu wa Aba Bakr wa Umar wa arju an uqata ma'ahum wa idam amal bil amal." Ina son Allah, ina son manzon Allah, ina son Abu Bakar da Umar, kuma ina fatan a tashe ni tare da su ko da ban yi aiki irin namu. To kaga idan kana son bayin Allah, ko za ka yi koyi da su ne, ɗabi'un ka dai zama irin na wato ainihin mutanen kirki, kar ka yi da ɗabi'un ka zama irin na mutanen banza. To Yahudu zai iya ƙoƙari ya kauda kai daga addininka, amma ya fito a fili ba za ka bari ba, saboda imani ya shige ka, amma zai iya sa maka wasu ɗabi'u wanda in kana koyi da shi yanzu za ka bar addininka, Allah ya kauda. Sai Ubangiji ta halaye.
"Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun." "Ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa takfuruna al-haqqa wa antum ta'lamun."
Ubangiji ta halaye, "Ya ahlal kitabi, ya ku Yahudu da Nasara, lima takfuruna bi ayatillah, me yasa kuke kafircewa ayoyin Ubangiji, ba ku imani da su, wa antum tashhadun, alhalin kuna shaidawa gaskiya ne Ubangiji ta'ala ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan addini? Ubangiji ta'ala ya ba ku labari na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin littattafanku, to me yasa ne kuke kafircewa alhalin kuna da izini?" Saboda haka wannan wato bin son zuciya ne. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gaya mana Yahudu sun bata ne ala ilmi, a bisa ilimi, amma ba wai jahilci ne ya bata su ba. Yasa dukkan wanda ya bata a bisa ilimi, Shehu Islam Ibn Taymiya yake yana da kamanceceniya da Yahudu, wanda kuma jahilci ne ya bata shi, to yana da kamanceceniya da Nasara, domin Nasara jahilci ne ya bata su. Saboda haka dole ka yaƙi jahilci, ka yaƙi son zuciyarka, idan kana son ka zama kana kan shiri. Kuma duk wanda ya bata a duniya, ko dai son zuciya ya biya san abin da yake kuskure ne, ko kuma jahilci ne ya sake je fada cikin wannan bata, wato rashin ilimi bai gane inda addini yake. To dole ne ka tsaya ka fahimci addinin musulunci, sannan kuma ka yaƙi son zuciyarka, domin ka zama bawan Allah mutumin kirki. Yahudu da yake su sun bi son zuciyarsu ne, sai Allah ta'ala ya fi shi gaba ɗaya, domin mutum ya bata ala ilmin ya fi ba da haushi a kan wanda ya bata a kan jahili. Shi ya sa sai Allah ya fushi da su, barnan su tafi barnan Yahudu. Ubangiji ta'ala a cikin suratul Baqara yake wa duribat alaihimul zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله تعالى يأتي يا دورا ويقول كفن ذات كفن ذات بعد جزية ثم تنبار أزام دي مزالة تفر سننكما ذات قاري قلت لهم جتابا تقاد على من كفن تتموت عليكم أدنونا sannan kuma za su koma da fushi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya fi shi da su zai azabtar da su ranar alkiyama, wannan saboda kafircewa ayoyin Ubangiji ta'ala da suke yi da kuma kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba saboda sabawa Allah da ta'addanci. To wannan kaskancin sun ɗauke shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su da kansu suka miƙa wuya kamar yadda ce muka yi bayani aka ce su zo su yi mubahala ma suka ce za su ba da wato ainihin jizya. Saboda haka dama Ubangiji ta'ala ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Aya ce har sai sun yi imani, in kuma sun ki yin imani to lalle su ba da jizya, saboda ba sa addini na Allah ba su haramta abin da Allah da manzonsa suka haramta. Kuma haka nan suka zo suna ba da jizyan a cikin kaskanci, idan an haɗu da su a kan hanya sai dai su koma gefe-gefe, ba zai ta su bi tsakiyar hanya ba, saboda musulmi yana da matsayi su kuma sun kaskanta. Wannan kaskancin sun ɗauke shi a kan baya, to amma a yanzu me ya sa ba su da wannan kaskanci? Saboda musulman dai suka ɗauke su wajen su, ya sa su bai huje sai nuna maka tinkawo shi wani abu ne har yanzu ya zalunce ka ba, nuna maka shi ya fi kama ɗaukaka a yanzu yana dukan ka yana kwace maka gida da ƙasa, saboda bai tsawo da mutane sun bar addinin shi ya sa izza kudin sai zo babu ita, kamar yadda sai na Umar ya ce na nan kawai a azana Allahu bil islam wa man mattaqaina al izza bi ghairihi adanna Allah. Mu mutane ne da Allah ta'ala ya ɗaukaka mu da musulunci, idan mun bar musuluncin kuma ba mu nemi izza ta musuluncin ba to Allah zai kaskantar da mu, shi ne yanzu abin da yake faruwa. Su musulman sai suka yi da Yahudawa sun fi su wayewa, sun fi su ƙwarewa a cikin abubuwa, sun fi su ƙarfi, shike nan Yahudu sai zama yana da izza da nagara, sai zama musulman fi su ce. Yanzu a yadda duniya take tafiya, musulmai ƙasashen musulmi su ne masu rauni, kafirai su suke juya duniya. Amerika da Rasha da Ingila da Faransa da China su ne ƙasashe masu ƙarfi a duniya, ko a majalisar ɗinkin duniya su ne masu cewa ai, su ne masu cewa akai. Amma sauran musulmi kawai dai suna nan ne kawai, in ma ba sa nan za a iya hukunta, idan suna nan ma bai zai hana a hukunta ba. Wa yuqbal amru hina taqibu taymun wa la yusta'zanuna wa hum yuqulu, ko da suna nan za a yi, in ba sa nan ba za a jira su ba, in suna nan ba sai da shawari. Wannan dukkan mu muka dawo a kanmu da mu rike addinin mu yadda sahabban manzala ka kuma su karke da magabata, lalle ko da za mu samu izza da ɗaukaka kafiri bai zai shiga shi a kanmu. Wannan kaskancin da Allah ta'ala ya faɗa ya tsora wa Yahudu shi da Nasara, to amma mu ne muka yi sakaci har suka zama wato ainihin wani abu. Kuma wannan kaskancin ba za a daina ba, za a ɗauke mana shi ba har sai mun zari zuwa ga wato ainihin addini, kamar yadda manzala da kuma yake cewa la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum dhullan la yansuru hatta tarju ila dinikum. Sai umarni da kyakkyawan aiki ko da mummuna, wato ku yi kyakkyawan aiki ku kaurace mummuna har ku zama masu umarni da hali, ku tabbata ku rike addinin musulunci sosai. Idan ba haka ba Allah zai saukar muku da kaskanci, ku kaskanta cikin al'umma ba zai ɗauke muku shi ba sai ku zari zuwa ga addini. Ai illa ta Allah ne da manzon Allah da mu'minai, in kaga babu ita to matsalan daga wurin su ne, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, sai dai in kun samu matsala ku to sai zama matsalan daga wajen ku. Nasara sun bata da jahilci, Allah ta'ala yake musu bata su. Sai sa Ubangiji ta'ala a cikin suratul Fatiha yake cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ne ne Allah shiryar da kai tafarki madaidaici tafarkin wanda Allah ya wani'ima sune annabawa da dikai da shahidai da sa ba tafarkin wanda Allah ya fushi da su ba sune yahudu kuma ba tafarkin na fara ba wanda suke sune wato ainihin batattu to da haka kar ka yadda da jahili idan ka yi zama jahili ka bata da tsohon jahili to ka yi kamar cecenia da nasara kar ka yadda da son zuciya idan ka bi son zuciya ka kamata to ka yi kamar cecenia da yahudu sai Allah ta'ala ya ce ya ahlul kitabi ya kuma abota littafi yahudu da nasara lima talbisuna alhaqqa bil batil me yasa ne kuke tutanya ƙarya da gaskiya ku hada ƙarya da gaskiya wa taqtumuna alhaqqa ku dinga koyi gaskiya wa antum ta'lamuna alhalim ku me yasa za ku hada abu mai kyau da mara kyau sai ku mai da shi a matsayin mai kyau ku tantance at-taura ku jirkita injila ku ce duk daga Allah ne akwai abin da yake lalle mai kyau ne a ciki amma akwai abu mara kyau ku zo ku tusa ku ce daga Allah ne subhanahu wa ta'ala ku taku da ƙarya da gaskiya yanzu addinin yahudi in ka shiga ƙarya ne da gaskiya a hadisi ba za a rinsa gaskiyan ko yar kaɗan a ciki ba amma gane mai ƙarya ne sun ta cuccuka haka na tsara ma ko da haka ƙarya ne a ciki sun ƙatale da dafan sun lalata me yasa kuke taku da ƙarya da gaskiya kuma wa taqtumuna alhaqqa kuna boye gaskiya kuna boye siffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa antum ta'lamuna alhalin kun san cewa ubangiji ta'ala ya bada labari na siffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda inda za ku gaya wa mabiyanku da za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa a taura lalle a gurbin kofin to idan mutum batacce ne har yanzu zai ka zo yana don yana da dan wani abu na gaskiya domin akwai taku da ƙarya da gaskiya yadda idan mutum yana bidiyoyi zai yi wa kuma yanzu wani abu daidai yake yin to abin da yake daidai din kar ya ruɗe ka ka ɗauka duk ayyukansa daidai ne ba haka ba ne ai ko min sharri mutum za a ɗan samu ɗan alkhairi ko da kaɗan ne a tare da shi a cikin kaburi ba a samu masu alheri masu kyauta masu tausaya wa bayin Allah to wannan zai zama addinin su addini na gaskiya kamar yadda a musulmi ana samun wani mai sharri amma na ba zai ƙata addinin musulunci ba a ce musulunci gaba ɗaya a ce musulunci sharri to kar ya rude ka ba yahudi yana faɗan wani abu na gaskiya ka ɗauka cewa mai gaskiya ne ko yana ko ba na tsare yana faɗan wani abu na gaskiya ne ka ce gaskiya ne ba ka ganin boka yana iya samu ya yi gaskiya ko a ce sai ƙara ƙarya ɗari a kanta da duk abin da boka ya faɗa gaskiya ne to wannan ta ku da ƙarya da gaskiya ne to musulunci bai yadda da wannan ka zama mai gaskiya kar ka zama mai ƙarya kar ka haɗa ƙarya da gaskiya don a yarda da kai ubangiji ta ala faɗa cikin suratul baqara yace wala talbisu alhaqqa bil batil wa taqtumu alhaqqa wa antum ta'lamun kar ku tudanya ƙarya da gaskiya kar ku tudanya gaskiya da barna kuma idan su abu guda daya don a dauke shi gaskiya ne ku koye gaskiya alhalin kun sani ku fito da siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ka da ƙarya da gaskiya kar ka da shari'a da bata don a dauke shi a matsayin shari'a to da ka musulunci shine addini kar ka hada yahudanci da nasaranci da musulunci ka ce duk abu guda ɗaya ne ka ce ba ni bambancin addini wannan ba gaskiya ba ne to da haka wannan hali na yahudu wani abu ne bidiyoyi da suka shigo da shi a cikin addinin su yahudu na nasara na ƙirƙiro wasu abubuwa na ƙarya kuma a nuna maka su ne gaskiya alhalin sun sani to haka nan a cikin musulmi an samu ƴan bidi'a masu shigo da shirka da bidiyoyi da abubuwa na sabon Allah sai a takuɗa sai a mai da shi shine gaskiya a zo a kawo zikiri ana yi kuma ana kiɗa ana rawa ana haɗa maza da mata ana takuɗuwa wasu gaskiya ne kaga zikirin gaskiya ne amma salon yadda ake yin sa kuma ƙarya ne bata ne ana yin sa da waka ana yin sa da rawa da kiɗa da takuɗa maza da mata da faɗan wasu kalmomi wanda suka yi na sabon Allah kaga an haɗa naman kare da na akuya an nuna maka duk halin ne bai zai taɓa yiwuwa ba to da kar a taku da ƙarya da gaskiya wannan ɗabi'a ne na yahudu ɗabi'a ne na nasara mu addini musulunci babu wannan ba za a zo mana da kiɗa da waƙa a ce addini bane wannan a coci muka sani a coci in ka je rallaji za ka ga ana kiɗa ana rawa maza da mata an haɗu ana waƙa to sai kuma za a zo mana da wannan masallaci a zo mana da shi a cikin musulmi a ce shi ma addini ne yaushe zama addini a da can bai zama addini ba sai yanzu wannan shine hada ƙarya da gaskiya musulunci bai yadda bai zai taɓa yadda da wannan ba waɗannan yahudawa ne suka fara ƙirƙiro irin waɗannan da nasara wanda malamai su suka dora su a kai wanda sun rike su abubuwan bauta ubangiji subhanahu wataala ya ce mana addinin musulunci shine addini ba addinin yahudu ko nasara ba inna dina indallahi al-islam karkata ku da yahudu addinin yahudu da na nasara kamar da shi abu guda daya su ma yahudawa da nasaran dole su bar addinin su zo addinin musulmi manzala kuma yake wallazi nafsi biyadi la yamuru bi ahadin min hadhihi umma yahudiyyan wala nasraniyyan thumma yamut wa la yu'min billadhi ursiltu bihi illa dakhala an-nar aw illa kana min ashabin nar ba wanda zai ji labari na cikin wannan al'umma ko bai hude ko ba nasara ya mutu bai imani da ne ba face ya zama dan mutum to kaga addinin su sai yake karfi kenan sai kuma za ka shigo mana da shi cikin addinin musulunci wanda zai kai mutane zuwa ga wato ainihin aljanna sai Allah ta'ala ya yi
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا لكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
وبنجي تعالى وقال طائفة من أهل الكتاب وصدق كم أهل الكتاب سون يهود تفتك يا وجمعون في يهودا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ku yi imani da abin da aka saukarwa wa'inda suka yi imani wato ku yi imani da Qur'ani wanda aka saukarwa musulmi wa jahannahari a farkon yini wato ku nuna musulmi kun yi imani da Qur'ani wa quru akhirahu amma a ƙarshen yinin kuma sai ku kafirci sai ku ce ba ku yarda da wato abin da suke a kansa ba la'allahum yarji'un domin su dawo daga wannan addinin sun su zo su bi addinin wai wayo ne za su yi wa musulmi kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya ce yahudu suka gaya wa ƴan uwan idan kuka haɗu da sahabban muhammadu a farkon yini da hantsi kenan da ku ce kun yi imani shi kenan kuna tare da ku kuna ta hira da su cewa kun yi imani amma idan ƙarshen yini ya zo da la'asar ku je ku yi irin ibadan ku wanda kuka saba yi na yahudanci idan sun ga haka sai su ce ah kai wannan masu ilimi ne su da suke da attaura sun da suke haka sai haka ya kamata addinin ya zama shikenan sai su bar addinin su yi rita su koma addinin ku ne hudan wasu na son su loba musulmi ne to sai na za su loba su musulmi bai da wayo ne da za a masa haka sai suka ci gaba da yin wannan kuma wannan bai yi tasiri ba to shine suka ci gaba da cewa wala tu'minu illa liman tabi addinakum amma kar ku yadda da kowa dole ne bi addinin kar ku samu musulmi ku dinga gaya musu sirrin ku ce akwai sifofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura kar ku yadda قل قلت في الله تعالى مطرد يتي قل كغيا مو ان الهدى هدى الله اي شريعة ايتا تشريعا الله هو كفتا هو كر كفتا وان الله قدر شريعة زي شريعة هو كانونا مسا اقويا التورا هو بقلونا مسا باقوا الانجيلا اقويا باري منظر اقوا هو بكفتا با اذن الله قدر مطرد شريعة زي تابري شريعة وبنجي تعالى كيف شريعة دوان بي قداما فذاك شريعة الله نيبا يتحفظ بني duk wanda Allah ya kaddara wa musulunta shiga musulunci zai shiga musulunci ubangiji ta'ala yace an yuta ahadun min dama utitu wato Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin su yahudu wannan suka son magana su ne kar ku yadda da kowa ba a mutu rafi ne aka ci gaba da magana kar ku yadda da wani in ba wanda ya bi addinin ku sai ku yahudu kar ku ga masa gaskiyar lamari abin da ke cikin at-taura an yuta ahadun min dama utitu don in kun yi haka ai za a ba wa wani daga cikin su irin ilimin da aka ba ku sai zama kun su ma sun san abin da ke cikin at-taurat da dikkofin manzala sama ga kun yi daidai a cikin ilimi ke nan sai ku gaya musu sai dai ku yan uwan ku za ku gaya wa aw yuhajjukum inda rabbikum ko kuma idan kun gaya musu su je su kafa muku dalili da shi a wajen ubangijin su ranar kiyama sai ai yahudu sun bata da gangane domin sun san gaskiya ai sun gaya mana a littafin su akwai sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gangane suka bata. Allah ta'ala ya ce kul ka gaya musu innal fadla biyadillahi falala yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala yutini man yasha yana ba wanda ya ga dama da imani da annabta duk a hannun Allah. To da haka Allah ta'ala yana ba wanda ya ga dama shiriya sai shiriya ko ka koyi gaskiya sai daga Allah ya masa gaban ka sai ya gane gaskiya. Wallahu wasi'un alim Allah mai yalwan falala ne kuma alimun masanin inda zai bada falalan ne. Yaftasu bi rahmatihi man yasha yana keɓantan wanda ya ga dama da rahamarsa. Wato yana keɓance wanda ya ga dama da rahamar sai ba shi annabta ko kuma ya ba shi shiriya da ganin damansa ko ba yahudi ya bayyana gaskiya ko bai bayyana ta ba. Wallahu bil fadli al-azim Allah ma abokin falala ne kuma ainihin wato mai girma. Allah ta'ala ma abokin falala ne mai girma falalarsa tana jewa ya sa an koya gaskiyan amma kuma mabiya addinin musulunci dai su ne rinjaye su ne suka fi yawa. Ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani. Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da farko muna bayan wa hakuri dangane da tambayoyi da suke aikowa ba za mu samu damar amsawa su ba saboda yau a jiya kawai mun kiraya takardu sun fi 70 na tambayoyi banda waɗanda suka zo yau ake nan amsa waɗannan tambayoyi ba zai yi ba amma muna yi wa 'yan uwa albishi cewa insha Allah sun dinga bibiyan karantarwar malamar rediyo gotel insha Allah za su samu amsoshin wasu tambayoyin da tambayoyin wasu bayan Allah ma na daban. Mai tambaya na farko yake take cewa malam kafin al'ada na ya zo na kan yi kwana biyu bani da lafiya sannan daga baya al'adan nan al'adan ya zo waɗannan kwanaki guda biyu kuma na kan yi su bana yin azumi shin abinda nake yi ya halatta
kafin al'adan ya zo mai kwana biyu ba bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rashin lafiya ya fi sha'a yana ba shi azumi ko da aka kafin al'adan da ya zo da kwana biyu suna da rashin lafiya in ya fi lafiya ya yi tsanani sai ta sha sai ta rafa bayan ga kwanin da rama ba amma in bai tsanani ba za ka iya azumi wajibin ka ne ka yi azumi. Amma mara lafiya da wanda da yake da sauƙin al'ada ko ba su ba ma in dai babu lafiya akwai miji ta lafiya kuma ka da min kuma wani da na wahala safarin ka inda su biyu ya na tsofa duk wanda ba da lafiya ya sha gano rama ba da ɗaya.
Tambayar da tabi take cewa malam ina azumi da misalin karfe 6:20 sai na shiga yin wanka sai na ga al'ada ta dawo amma yayin da na fita daga wanka sai na ji ana kiran sallah shin ina matsayin azumi na?
Tana mai?
Tana azumi da misalin karfe 6:20 ta shiga yin wanka sai ta ga al'adar to da ta fito ta ji ana kiran sallah.
Iko tun da al'adar da ya bayyana a ne ya zama ba ta zauna a cikin ko da ka ɗauke shi za ta rama shi wato bayan rama da su gaba da al'adar da kake da jami'a waɗanda wato ainihin su ba a gudan ta sha daga baya kai kara.
Wannan kuma take cewa malam mai al'ada za ta iya yin alwala ta zauna ta dinga zikiri ta karanta alƙur'ani da kai su zikirin safe da yamma duk za ta iya yi.
Duka za ta iya yi babu sharadin tsarki a cikin su saboda Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yadhkurullah fi jami'i ahyani a dukkan yanayin da yake cikin manzon Allah idan ta haddace wani abu na Qur'ani ta karanta ta tana abin nan tana fanke zikirin da kai da dukkan abubuwa wanda suke ba shartar samun tsarki ba manzon Allah ko ba idan tsarki yana zikirin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka za ta yi su sai dai sallah ne ba za ta yi ba.
A wannan kuma yake cewa assalamu alaikum malam na yi imani da Allah shi kadai ne amma me yasa Allah yake cewa mu nanu
wannan yaren larabci ba irin yaren hausa ba ne so da haka a larabci idan mutum yana son ya nuna girmansa to yana amfani da lamiri da jami'i sai ka Allah ta'ala kuma yake amfani da wannan saboda ƙur'ani ba larabe ne da larabci ne yake kita Allah Ta'ala cakap dia si inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la'atin mumu kasaukat da Al-Quran mumu wa tu'ainihin mumu tiki'ainih so daka pura hari siwa untuk kita Ta'ala na amfani da tamirina wa tu'ainihin jatuh wannan ba wani abu bane yayin larabci ne Allah shi kaɗai ne amma kuma yana amfani da dabiri na jami'i don ya nuna maka girman ka kuma laraba haka ce al'ada to amma a wani yaren ba dan ne zama haka ba yanzu mu a yaren mu ko a yaren ku na Hausa kaga mutum ya ce mun yi kaza ni a fahimta na ba wannan kankan da kai ne duk da wasu suna cewa wai manya suna cewa mun yi kaza kamar suna girmama kansu ne amma ina fahimta na ba girmama kai ba ne saboda mutum in yana shugabanci gwamnati ne take abu sai ce mun yi hanya mun yi asibiti mun yi kaza wannan ba yana tambama kansa ba yana sai nuna baki ne ba duk da zai tara jama'a ya ce na yi hanya na yi asibiti na yi kaza kaza wani zai iya cewa ƙarya kake yi gwamnati ne take ko kuma gwamnatin ka ta yi saboda haka sai za su yi amfani da wannan amma in ba haka mutum zai ce na yi kaza ko na yi kaza to wani lokacin a Hausa zai iya zama tawazu ne ma ka ce mun yi kaza maimakon kai tsaye ka ce na yi nayi abu kaza amma a larabci wannan nuna cewa nuna matsayi ne sai ka Allah Ta'ala yake amfani da wannan
na wannan yake cewa malam mutum ne ka san yayi caca yake kuɗi masu yawa shin ya baka wani abu daga cikin kuɗin ya halatta ka ci
haramun ba ta keta wuya ya guda biyu sai dai idan zalunci ne an kwace dukiyar wani ko da haka wannan ma haramun bi ainihi ka kwato dukiyar wani ko ka sace dukiyar wani to wannan idan ka ba wani haramu ne karba ya kai domin dole a maimaita mai dukiya amma in ma haramun bi kasbi ne hanyar neman kuɗin ne na haramun ba wai kwace ba ne ko wani abu to wannan idan mutum ya baka za ka iya karba kawai na kiri bane misali ko albus ko ta ce yi wannan ta shafe ni sai babu ruwan kan ya baka ba za ka ce na me bane kuma ko ka sani ma in ka karba wannan ba ta shafe ka ba sai dai akwai kuɗi guda biyu wannan guda uku wannan manzon Allah ya hana haji akwai saman kalli kuɗin kare da mahrul baqi wato abin da ake bawa karuwa a yi bina da ita da kulwani kani abin da ake bawa boka idan yin bokan to wannan kuɗi guda uku manzon Allah yake fanta sai ce ba za a ce ku ba ko to aka ba ka karba ba
wannan kuma take cewa malam iyaye na sun hada ni da wani wanda ni kuma ba na son sa saboda haka kullum ba ma zaman lafiya tare da shi saboda haka ma idan na samu ciki sai na zubar malam ya halatta na kashe wannan auren
to ai da kashe auren ya fi akan kashe ɗayan mutane zubar da ciki ba ya amfani saboda haka in bara ki zauna da shi ba abin ya ishe ki je a kashe auren ko ki nemi kula ku shine ki ake ba wai ki ainihin abun nan ba idan da mun da kike ba domin wannan ba na da ka ya alaka ki ne saki idan yayi ya ta kai inda ta kai kuma akwai hujja a kanta na
wannan kuma yake cewa yana da matarsa suna zaman lafiya amma da rana kawai a lokacin da dare ne mai ta sai ta ce masa ta gaji ko kuma ba ta da lafiya yace malam yayi iyakacin kokarin sa wajen yi mata nasiha amma abun bai yi ba amma tana nan anan malam ka jawo hankali
to akwai dai sababi ne uwa ba ta bi balla saboda haka zaman lafiyar da kuke da rana ya kamata ya haifar da zaman lafiya da ne dire to da haka sai ku zauna ku fahimci juna shin akwai wani abu da kake mata ne wanda ba ta jin daɗi shi yasa ba ta baka kanta ko kuma da gaske ne ba ta da lafiya ko kuma a kiyayya ne wannan dole a tsaya a abun nan ne kuma wajibi ne ka bayyana saboda haka abin da ke wajibi a kan mace domin ta yi neme ta dole ta ba da haɗin kai hadisai sun inganta daga manzo Allah ta kuma duk matar da mijin ta yi neme ta bata ba da haɗin kai ba to za ta kwana mala'iku suna ci ne mata a wata riwaya kuma Allah Ta'ala zai fushi da ita saboda haka mace wajibi ne ta ba da kanta da mijin ta wuri mijin ta sai dai in babu lafiya in babu kuma dole ne ta ba da uzuri amma cewa na gaji wannan ba hujja ba domin laraba sun ce al'uzuru la yadumu uzuri baya dawama yau kin gaji gobe ma kin gaji jibi ma kin gaji kin ga akwai ƙarya a cikin al'amarin saboda haka babu magana mai biya shi tsoron Allah wannan shi ne zamantakewa na aure wajibi ne kuma a yi haka na'am
sai sai masu roƙon adoyi akwai wanda yake cewa mahaifiyarsu ce ba ta da lafiya a taimaka masa da addu'a akwai kuma wanda take neman addu'an Allah shiryatar mata da ɗan tanta, akwai kuma waɗanda su ma ba su da lafiya da nau'o'i daban-daban masu roƙon addu'a a wajen malam da sauran masu sauraron karatu.
To kafin da addu'a akwai baki da kuma yana kokarin akwai shan kuma kafe da na yi wata lafi ma'ana a garin zafin tanta da kuma bishop Usman Musa Garba shi kuma daga ainihin Bauchi mai a shan kuma kafe mai karatu da shi a jami'ar musulunci ta Madina. Shekwa kuma muka taba kwamfani karatu da shi a jami'ar musulunci ta Koda. Muna yi kuma rabu da zuwa wani mutum yadda Allah ya taɓa da kai da rumanci. Muna kashe kashe karatu da muka shigo ga koya da ziyara. Wani suka nemi addu'o'i a da ya je wa wasu karatu suna kai shi kuma da ya je wa wasu karatu suna kai da ba ya. Allahumma inna fi man hadi da ruwa da rahim wa 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 rahim w